Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Hadiza Zakari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke gabata muku da wannan shiri a yau Asabar 26 ga watan Disamba shekarar 2020. Ka muku ji abubuwan da muke tafa da su Maryam ba makalan labarai.
A yau Asabar ne kasar Faransa ta karbi rigakafin cutar coronavirus na kamfanin Pfizer da BioNTech kashi na farko wanda aka kai asibitocin da ke birnin Paris. Wasu 'yan sandan Kabul guda biyu sun mutu a yayin da wasu bamabamai da ake mannawa jikin wani abu suka tashi a birnin a yau Asabar. Wannan shine tashin hankali na baya-baya da ya shafi babban birnin na Afghanistan. Wasu harare da Isra'ila ta kai kan Syria a jiya Juma'a sun yi sanadiyar kisa akalla mayaka 6 da ke samun goyon bayan Iran a cewar wani mai sa ido akan yaki.
Kanan labarin kenan. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da jama'a ke shirin zuwa rumfunan zabe a gobe Lahadi don kada kuri'a a zaben shugaban kasa a Jamhuriyar Niger, shin waɗannan matakai ne suka dauka don kare yaduwar cutar corona?
Wanda zai shiga cikin zabe sai ya shiga da takunkumin shi da inda za a ruwan wanke hannu da wannan abun da muke ce mishi gel wanda za a sanya a tsaftace shi hannu.
To muna tafa da ƙarin bayanin. Sannan kuma ƙungiyar likitoci ta ƙasa NMA, Nigeria Medical Association, nation babban birnin tarayya, ta koka a sakamakon rasa mambobinta 20 a makon da ya gabata a dalilin kamuwa da cutar COVID.
Kuma mu waye gari muka ji wannan labarin cewar an rashin wajen likitoci 20, ko da likita ɗaya aka rasa ai an yi babban rashi. Muna nan muna ta ƙoƙarinmu mu ga cewar mun shawo gabar wannan cutar.
Haka kuma za ku ji cewa gwamnatocin jihohin Bauchi da kuma Gombe sun fara ɗaukar matakan shawo da kuma dakile bazuwar cutar COVID-19 a jihohinsu.
Dakular da yaduwar wannan cuta na COVID-19 ta tattauna abubuwa da dama waɗanda suka shafi yadda ya kamata mu tafiyar da ko kuma mu ci gaba da dakile wannan cuta wanda ya shigo mana abin da ake kira second wave, wato zuwa na biyu.
Baba Makeri kuma na nan tafa da shirin a dawo lafiya. Sai kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana ta hanyar email. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labara. A yau Asabar ne kasar Faransa ta karbi rigakafin cutar coronavirus na kamfanin Pfizer da BioNTech kashi na farko wanda aka kai asibitocin da ke birnin Paris. Gobe Lahadi ake shirin fara yin allurar rigakafin a wasu cibiyoyin kula da masu manyan shekaru guda biyu. A ranar kuma ake sa ran sauran kasashen Turai za su fara yin allurar rigakafin. Kasar Faransa ta sanar da samun mutane sama da miliyan 2.6 da suka kamu da COVID-19 da kuma sama da mace-mace 62,500. Jami'an lafiya sun ce a karon farko sun samu wanda ya kamu da sabon nau'in cutar ta coronavirus, wadda ta sa aka sanya sabbin matakan kulle a Birtaniya da kuma takaita tafiye-tafiye zuwa wasu kasashen ga 'yan Birtaniyar. Haka kuma rigakafin kamfanin Pfizer kashi na farko ya isa Bucharest, babban birnin Romania, a yau Asabar, kuma an ajiye shi a wata cibiyar sojoji. Kamar sauran kasashen Turai, kasar ita ma gobe Lahadi za ta fara yin allurar rigakafin a asibitoci 9 da ke fadin kasar. Wasu 'yan sandan Kabul biyu sun mutu a yayin da wasu bamabamai da ake mannawa jikin wani abu suka tashi a birnin a yau Asabar. Wannan shine tashin hankali na baya-baya da ya shafi babban birnin na Afghanistan. 'Yan sandan sun mutu ne a lokacin da wani bom da aka makala a motarsu ta Akurukura ya tashi a tsakiyar gundumar Kabul. Abinda mai magana da yawon 'yan sandan Firdaus Faramas ya fadawa manema labarai kenan. Haka kuma wani farar hula ya jikkata. Bayan haka wasu 'yan sanda sun jikkata a wani harin shigen irin wannan wanda aka auna wata motar 'yan sandan a yammacin gundumar Kabul, a cewar Faramas. Sai dai babu wanda ya jikkata a harin. Wasu harare da Isra'ila ta kai kan Syria a jiya Juma'a sun yi sanadiyar kisa akalla mayaka 6 da ke samun goyon bayan Iran, a cewar wani mai sa ido kan yaki. Dukan mutanen da suka mutu mayakan ƙetare ne da ke yaƙi a gefen dakarun shugaba Bashar al-Assad, a cewar ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Observatory da ke Siriya. Makaman masu linzami da aka harba daga wani filin jirgin saman yaƙi a Lebanon ya taɓa wasu wurare da mayakan da ke samun goyon bayan Iran ke riƙe da su a gundumar Masyaf da ke lardin Hama, a cewar Rami Abdulrahman na ƙungiyar Observatory. Wani makamin kuma da aka harba ya auna wata cibiyar bincike ta gwamnati inda ake kera makamai masu linzami ake kuma ajiye su, a cewar ƙungiyar wadda mazauninta ke Birtaniya.
To da farko, yayin da a gobe Lahadi al'ummar jamhuriyar Nijar ke shirin kada kuri'a a zaben shugaban kasa, alƙalaman da hukumomi ke fitarwa na nuni da cewa ana samun karuwar masu kamuwa da cutar corona da take farfadowa a kasar, lamarin da ya sa kuma suka bada umarnin rufe wuraren da jama'a ke taruwa kamar na shagunan sayar da barasa. To, ko waɗanne matakai ne hukumomin na Nijar suka ɗauka wajen ganin an kauce yaɗa cutar a rumfunan zaɓe? Tambayar kenan da Mahmud Lalo ya yi wa Dr. Ranau Abashi, sakatare janar a ma'aikatar kiwon lafiya a Nijar, a wannan tattaunawa da suka yi a kafar WhatsApp, inda ya fara bayani kan yanayin yaɗa cutar.
Kasan ita malalin ciwo inda yake da matsala, duk inda ke da cinkoso, inda mutane za su haɗuwa su shaƙu da juna, nan ne yake so. Da ka zo ka yi tari, ka yi atishewa, ka yi magana ƙwarai, wannan miyamiyan nan da ke hitowa da bakinka da sun je sun shiga bakin wani ko sun shiga hancin wani shikenan, ko sun shiga idan wani shikenan, kenan. Saboda haka nan ne ake ƙara jawo hankalin mutane a rage cinkoso, duk inda cinkoso yake kala a yi shi. Bayan wannan da aka yi wurin shaye-shaye, kuma sai aka ce duk inda ke da masaida abinci, inda ke da masaida abinci, kaga wani restaurant wanda ake cewa restaurant, da inda ake da hoto mutane suna cin abinci, aka ce a kiyaye a dauki matakaiya kamar ƙura uku hudu ne ya kamata a dauka. Inda ake sayar abinci, ya kamata a ce mutum in suna zamani kar su gama jikinsu wuri guda in ana cin abinci. Kuma ya kamata a ce wurin abinci nan akwai wurin wanke hannu da sabuni. Wurin nan ya kamata a ce in za a tafiya wurin taron da saboda ka zo wurin abinci nan kuma mutane suna curuwa, in za a tafiya a sanya takunkumi, in aka hito an tashi an kare kuma a sa takunkumi.
To, wannan mataki da kuka ɗauka na rufe wuraren da jama'a ke taruwa na zuwa ne gab da lokacin da za a yi zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki. Kamar kun ɗauki wani mataki na kiyaye yaɗuwar wannan cuta yayin da mutane suka dunguma zuwa rumfunan zaɓe?
Wannan saboda wajen masu zaɓe, wanda za ta wajen zaɓe, mun ɗauki ƙoƙarin matakaiya mu da wannan kwamiti mai shirya zaɓe wanda ake cewa seni. Zan saboda su ɗauki matakaiya duk inda ke da buro-buro ofis na zaɓe, da a ce mutane su kiyaye. Duk wanda zai shiga cikin zaɓe sai ya shiga da takunkumin shi, da inda za a aza ruwan wanke hannu, da wannan abun da muke ce mashi gel wanda za a sanya a tsaftace hannu. Don kenan matakai da muka ɗauka su ne wannan, tunda ba a tsaida taro ba, ba a tsaida zaɓe ba, kenan sai da a ɗauki matakai wanda za a kare jama'a. Kenan duk wanda zai shiga cikin wani taro da yake cinkoso ne nan ma, ya kamata duk wanda zai shiga takunkumin shi ya shiga ya hito da takunkumin shi, ya wanke hannu in zai hitowa, ya wanke hannu in zai shiga.
To, misali kasuwanni fa, su wane matakai kuka ɗauka?
Kamar wajen kasuwa su ma an ce sumer da sauransu duka su kiyaye, a ce an kai wajen abun wanke hannu cikin kasuwa. In za a shiga cikin kasuwa, in ana iyawa, wurin mai sayar abinci kowa ya yi kokari a ce yana da kojel ko kuma yana da ruwan wanke hannu. Kai mai kasuwa in ka zo, in za ka shiga cikin kasuwa ka wanke hannunka, in ka je ka taɓa taɓanka ka taɓa wannan, ka shiga cikin wannan ka taɓa wannan, mun ka wuce wani shi ma zuwa ya taɓa, kenan wannan taɓa-taɓa da ake ana ɗauko ciwo.
To, madalla a gaida Mahmud Lalo, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam dauke da sauran labaran duniya.
Gwamnatin kasar Tunisia ta sanar da tsawaita dokar ta bacin da aka sanya a kasar da wata shida. Dokar da ke aiki tun bayan harin da aka kai kan wata motar dogarawan fadar shugaban kasar a shekarar 2015 wanda kungiyar IS ta dauki alhaki. Shugaba Kai Said shine ya dauki matakin tsawaita dokar ta bacin da wata shida a fadin kasar daga yau 26 ga watan Disamba na shekarar nan ta 2020 zuwa 23 ga watan Yuni na shekarar 2021 a cewar sanarwar. Matakin wanda aka yi ta tsawaitawa tun daga karshen shekarar 2015 ya ba jami'an tsaron kasar ikon yin wasu abubuwan. Matakin ya kuma tabbatar da sa ido akan kafafen yada labarai da kuma haramta yin yajin aiki da gudanar da taraka da ke haddasa rudani. Yan gwagwarmayar wigar da kwararru sun yaba da matakin cire kungiyar East Turkestan Islamic Movement wato ETIM daga jerin kungiyoyin da Amurka ke yi wa kallon yan ta'adda. Suna mai cewa matakin da Amurka ta dauka a watan da ya gabata ya taimakawa musulmai tsararru su tashi tsaye wajen neman haƙoƙinsu. Haka kuma da wuya China ta nuna farmakin da take kaiwa a yankin Xinjiang a matsayin matakin yaki da ta'addanci. Gwamnatin China ta yi nasarar ayyana kungiyoyin kabilar Uyghur da jami'ansu a matsayin yan ta'adda a wasu matakan kasa da kasa a cewar Irshad Hassan Kokbor, wani mamban kungiyar da ake kira WUC a takaice da ke Munich, wadda China ta zarga da kasancewa kungiyar dakarun ETTF. Kungiyar ETIM wacce kuma ake kira East Turkestan Islamic Party ko ETTP a takaice a shekarar 1997 Hassan Mahassun, wani dan Uyghur sanannen dan gwagwarmayar addini dan shekara 33 a lokacin ya kafa ta a Pakistan wanda ya je gudun hijira a kasar. Rahotanni sun nuna cewa madugun ya jagoranci mayakan Uyghur da yawa a yankin iyakar Afghanistan da Pakistan kafin wani jirgin saman yakin Pakistan mara matuki ya kashe shi a watan Oktoba na shekarar 2003.
A gaye da Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Likitoci ta kasa NMA Nigeria Medical Association reshen babban birnin tarayya ta koka sakamakon rasa mambobinta 20 a makon da ya gabata a dalilin kamuwa da cutar COVID-19. Shugaban kungiyar Enema Amodu shine ya bayyana haka wata ganawa da ya da manema labari. Wakiliyar mu Madina Dauna na dauke da karin bayani a wannan rahoto da ta aika mana da shi.
Shugaban kungiyar likitocin Enema Amodu ya ce sake bullar hauhawar cutar a matsayin rukuni na biyu na annobar tare da rashin gaskiya daga bangaren marasa lafiya ita ce ta sanya likitoci da ma'aikatan jinya a cikin babbar barazanar kamuwa da cutar.
This second wave is so overwhelming. This second wave is more catastrophic, and this probably will be because a lot of people have gone back to the way of doing things. I thought that the virus is over, it has come and it is gone, and they've let their guards down.
Dr. Enema ya ce so tarin yawa marasa lafiya ba sa zuwa gwaji saboda haka ba sa sani suna dauke da cutar kafin su zo asibitin neman magani idan sun fara rashin lafiya. To sai dai tsohon shugaban hukumar kula da cututtuka masu yaduwa ta kasa Professor Abdulsalam Nasidi yayi tsokaci yana cewa
mu ma mu waye gare muka ji wannan labarin cewar an rashin wajen likitoci 20 ko da likita daya aka rasa ai an yi babban rashi. Muna nan muna ta kokarin mu ga cewar mun sha gabar wannan cutar kuma lalle wannan zamana cewar kaman gargadi ne ga mutanen Najeriya cewar wannan cutar na ta yaduwa kare zai fi karfin mu ko ya mike domin mu sai da zamu sha gabar wannan cutar.
Amma ga kwararren likita mai zaman kansa a Abuja Dr. Abu Yazid yana ganin akwai abin dubawa a wannan al'amarin.
Muddin haka ta faru ya nuna akwai matsala a wani waje ko ta wajen su likitocin ko kuma ta wajen gwamnati domin ya kamata mutum ya daukar dukkan harka hanya na kariya kafin ya lura da irin waɗannan mutane saboda ba lallai bane ya zama cewa mutanen da suke zuwa tare da waɗannan ciwuka ya zama cewa an fahimta cewa suna da wannan ciwo a wannan lokaci da aka gansu. Saboda haka ya zama wajibi a wajen likitoci su tsaya su kare kansu kullum kuma ya zama dole a wajen gwamnati ta tabbatar cewa waɗannan abubuwa da ake bawa likitoci likitoci, riguna da face mask da menene da sauransu waɗanda suke kakkare jikinsu zai zama kowane lokaci wani likita yake a cikin aiki ya zama yana tare da irin wannan musamman a wajajen da ake duba irin waɗannan marasa lafiya na COVID-19. Kuma ya zama wajibi a kan gwamnati yanzu a fito da hanya ba wai hazard allowance wanda ake bayarwa ba saboda wannan ciwuka da suka taso na COVID-19. A'a, ya zama an fito da wani hanya na compensation na rayukan likitoci waɗanda ya zama cewa sun samu rasuwa saboda wannan ciwo.
A halin yanzu dai ministan babban birnin tarayya Muhammad Musa Bello ya bada umarnin rufe dukkanin wuraren shakatawa da gidajen nishadi a kokarin dakile yaduwar cutar da ta dawo da karfinta ga dangadan a 'yan kwanakin nan, inda birnin tarayya ita ce ta zo na biyu a bayan jihar Lagos a yawan waɗanda suka kamu da cutar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla gaida Madina Dauda. Gwamnatocin jihohin Bauchi da kuma Gombe sun fara ɗaukar matakan shawo da kuma dakile bazuwar cutar COVID-19 a jihohin nasu. Tuni dai kwamitocin da ke yaƙi da kamuwar cutar a jihohin suka ƙaddamar da shirye-shirye da suka haɗa da tsofi da kuma sabbin yaƙi da cutar COVID-19 ɗin. Ga wakilinmu Muhammad Abdulwahab da ƙarin bayani.
A jihar Bauchi ga misali, shugaban kwamitin yaƙi da cutar COVID-19 mataimakin gwamnan jihar Sanata Baba Tela ya yi bayanin matakan da aka ɗauka don tabbatar da cutar mashakon bai yaɗu ba a jihar.
Kwamitin da kula da yaɗuwar wannan cuta na mashakon masasarar aiki ta shigo wato COVID-19 ta tattauna abubuwa da dama waɗanda suka shafi yadda ya kamata mu tafiyar da ko kuma mu ci gaba da daƙile wannan cuta wanda ya shigo mana abin da ake kira second wave wato zuwa na biyu. To shine kwamiti ta zauna ta yi meeting ta kuma fito da waɗansu tsare-tsare wanda za a ci gaba da su wanda ake yi da da kuma sabbi. A cikin waɗanda ake yi da shine waɗanda abin da ake kira abubuwan da za ka yi wanda ba na magani ba ne kamar sa wannan takunkumi da ake sa wannan baki. Su masu kimiyya sun tabbatar cewa sa wannan takunkumi na baki yana daƙile wannan cuta kashi 95 a cikin 100. Akwai wannan tazara da ya kamata a rinka bayarwa ga kuma maganar waɗannan wanke hannu da waɗannan su ne abubuwan da ake kira rigakafi ba na magani ba. Sannan malamanmu na Islama da na Kristoci za su ci gaba da wayar da kan mutane. Kwamiti ya yarda cewa za a yi magana da shugaban hukumar sarakuna na jihar Bauchi wato martaban sarkin Bauchi don yi magana da 'yan uwansa a sauran sarakuna da suke wannan jiha.
A jihar Gombe, gwamnan jihar Muhammad Inuwa Yahaya ya shaida cewa har yanzu akwai waɗanda ba su bin ƙa'idojin kaucewa daga kamuwa daga cutar. Ya shaida hakan ne a sa'ilin da yake rantsar da sabbin zababbun shugabannin ƙananan hukumomin jihar.
Da abin da muka gani a nan, har yanzu al'umma ba ta yarda da cewa wannan annoba da Allah ya zarafi duniya da ita sana. Kuma ko abin da kun gani mace a kwanakin nan na manyan mutane mafi yawanci yana da martaba da wannan ciwo. Saboda haka a kiyaye, kowa ya je a yi kokari a bi ka'ida domin a zauna lafiya.
Ibrahim Muhammad shine shugaban gamayyar kungiyoyin Arewa jihar Gombe. Ya buƙaci gwamnonin ƙasar da su samar da wata mafita wa al'ummominsu don kaucewa irin abubuwan da suka faru a dacen baya.
Ina kira da gwamnonin Najeriya, musamman gwamnonin Arewa maso gabas, wani tsari suka yi wajen ganin cewa abin da ya faru a baya bai sake faruwa ba, saboda mutanenmu suna cikin rashin tsaro da rashin zaman lafiya da yunwa da rashin aikin yi. Ya kamata mu fara jin tsare-tsarensu tunda mun fara ganin an fara rufe makarantu a Kaduna, Kano da sauran gurare makamantan haka.
Daga bisani kuma na ji ta bakin wasu mutane dangane da batun matakan kaucewa kamuwa daga cutar corona. Ga abin da suke cewa.
Sunana Babangida Wuro Bubbo. Tunda ake wannan ciwon ban taba sa face mask ba, kuma bana tunanin wannan ciwon da zo ya same ni da yaddan Ubangiji.
Sunana Dalha Muhammad Lan. An ce corona ya dawo, muna da yakinin ya dawo, sai dai mu ce Allah Ubangiji ya kare.
Sunana Ishaku Yaro. Batun corona gaskiya ana kokarin amfani da face mask, especially bank, hospital da sauran wurare da ya zamanto muhimmanci da su kasuwa.
A halin da ake ciki dai, hukumomin ƙasar Najeriya sun yi kiyasin za su buƙaci naira miliyan 400,000 domin sayan allurar cutar corona wa 'yan ƙasar. da aka yi kiyasan yin allura wa kashi 70 cikin 100 na al'ummar kasar mai kimanin miliyan 200 da za a kashe wa mutum guda dalar Amurka 8 akan allurar. Abdulrahman Muhammad Mura, Amurka, daga Bauchi a Nigeria.
To madalla a gaida Muhammad Abdul Wahab. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma zan koma gefe guda domin Baba Makeri ya gabatar da shirin A Dawo Lafiya.
Matafiya, A Dawo Lafiya. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na A Dawo Lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Shirin A Dawo Lafiya a yau zai waiwaya ne duba wasu muhimman tattaunawa da muka yi a wannan shekara, musamman akan matakan da hukumomi suka dauka domin daƙile yaduwar cutar coronavirus wacce ta addabi duniya a wannan shekarar mai karewa. Kasashen duniya sun tabbatar da dokokin kulle da ma wasu matakan kariya irin su nisanta da juna da kuma saka takunkumi da sauransu. Wakilin sashen Hausa a Abuja, Madina Dauda, ta tattauna da wani jami'i wanda ya nuna mata matakan da hukumomin Abuja suka dauka, wanda ya gabatar da kansa kamar haka.
Sunana ko komanda Wobin Ayuba Gora, ni ne sector commander na hukumar ke Hadura ta kasa da ke nan birnin Taya Abuja.
Yanzu mun yi wata kenan yanzu da shiga wannan hali na annobar coronavirus duk duniya baki daya. Waɗannan matakai ne ka dauka na tabbatar da cewa an rage yawan haɗura a hanyoyi.
Da farko, tun da aka shiga wannan annoban, gwamnati suka sa takunkumi. Da farko sun sa kwana 14, to a lokacin yawace-yawace mutane ya ragu, da mutane da yawa ba sa fitowa daga gidajensu da abubuwan hawa, amma ba rasa wasu da ba sa fitowa ba. To amma ina gani kafin nan mun sha eliminated da mutane yadda za su yi tukin abubuwan hawan su, yadda za su yi lura, su dinga yin lura duk yayin da suke abubuwan hawa su san abin da za su yi. To wannan corona ana nema mutane su zauna ba wai sun zama cunkuso a wuri guda ba. To abin da muka yi, muka yi ma mutane wa'azi a tabbatar cewa kaban kankanan na motoci banda driver da mutum da ya gaba mutane biyu a baya. Wannan wa'azin da mun ci gaba da yi kenan har yanzu muna kan shi. Duk wanda muka gan ya doki mutane fiye da haka, kama shi muke. Har sai kai ga yadda shi minista na birnin tarayyan Abuja sai ya sa aka kawo su kotuna wanda suke yawo, duk wanda aka kama da bai bi dokokin da aka azaba a kai shi wannan hukuma a yi mashi hukunci da ya kamata. To har yanzu muna kan wannan.
Waɗannan direbobin motocin sufuri na haya kuke ma wannan hukuncin ko a hadda direbobi masu tuka motocin kansu?
Duk wanda ba shi da wannan takarda da zai je yayi abin da ya kamata, duk wanda aka kama ba shi da wannan takarda, kai shi gaban hukuma muke.
Wato takardar ware su daga waɗanda ya kamata su zauna gida kenan?
Domin ba kowa ne aka ce an ba shi izini ya fita ba. Da akwai mutane da aka ce suna da izini su fita, kamar masu watsa labarai, masu aikin asibiti, mu da muke sa kayakin uniform, duk makamanci haka. Amma duk wanda muka samu a titi da ba shi da wannan izini na yawace ko ya je aiki a inda ya kamata, muka kama shi kai shi gaban wannan hukuma muke.
A kasar Ghana kuma, Isa Ali, shugaban wata kungiya mai zaman kanta ta VALT, ya bayyana mana matakan da hukumomi suka dauka akan ababen hawa, wanda ya ce yakan kawo cikas ga masu motocin kasuwa. Ga abin da yake faɗi daga birnin Accra.
Akwai wani dokar da kuma gwamnati ta aje, shine waɗanda ke tuka baburu kenan ko moto.
Haka.
Motobike. Kuma dokar da kuma an ka kawo musu ne shine yanzu da dokar ta zo tura Atani zuwa yau. Ba a yadda mutane biyu na kan baburu guda, wannan kuma an hana. Inda za ka hau baburu ya yi kamar mutu, kai kade ne, kaga wannan kuma sai ya hana muna ba mu samu matsala kan irin hasari da yan baburu ba. Amma yanzu sai mu ce kasuwancin motoci yanzu ta sauka saboda jama'a da dama yanzu kowa na gida ne, kamar yadda aka ce wai stay home kenan, lockdown da turawa ke fajewa. Yanzu ya bari gaskiya ba su samu fasinjoji da dama.
To gaida Isa Ali. A jihar Niger kuma shugaban hukumar road safety na wannan shiya ko commander Joel Ishaya Dagwa ya ce har kotunan tafi da gidanka hukumar sa ta kafa domin jan kunni masu laifi nan take wadanda suka take dokokin coronavirus. Yana mai cewa
ana kokari a ga cewa an rage cudanyen mutane domin a rage yaduwar wannan COVID-19 din wannan virus din. A cikin wannan tsari din aka ga cewa to kaman masu amfani da abubuwan hawa musamman na kasuwa kaman keken napep sun saba dauka yawancin za su doki passenger guda uku a baya, waɗansu kuma su doki passenger guda ɗaya a gaba. Gwamnati ta ce a'a, duk keken napep da zai yi aiki a wannan lokaci dole ne ya kasance da passenger guda biyu kawai a baya. Saboda haka mu muna kokari mu ga cewa duk wani keke napep wanda ya ɗibe mutane fiye da guda biyu din nan an ko a kama shi a gabatar da gudanar da shi a gaban wannan kotuna, ko kuma idan aka tsare wani lokaci zaka ga waɗansu da yake akwai jahilci sai mu ce to tunda haka ne passenger wanda sun yawa din wanda sun fi guda biyu dole ne a saukar da su sai a bar shi mai keke napep din da passenger guda biyu su ci gaba da tafiyansu. So waɗansu ayyuka da muke kenan.
Ko commander Joel Ishaya Dagwa kenan shugaban hukumar road safety shiyar jihar Niger a tattaunawarsa da wakilin mu Mustapha Nasir Basari. A nan ne kuma za mu dakatar da shirin namu sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Hailu Haini da ya daidaita mana sautin shirin, Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
To a gaida Baba Makeri. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin saƙonni da ku masu sauraro kuka aika mana ta hanyar email. Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Usman Shitu Mahuta, inda ya ce al'ummar jamhuriyar Nijar da ke shirin shiga babban zaɓe kuna fatan Allah ya sa ku yi zaɓe lafiya cikin kwanciyar hankali da lumana. Ita kuma hukumar zaɓe ta sani ta tabbatar da ta yi adalci. To sai kuma saƙo na gaba da muka samu daga Mahmud Salu Ƙaura na Moda a Zamfara, shi kuma cewa ya yi hakika mun yi maraba da cinye yajin aiki da ƙungiyar malaman jami'o'i a Najeriya ASU ta yi. Tabbas 'ya'yan talakawa da su ne suka fi yawa a jami'o'in gwamnati sun ji a jikinsu. Muna fatan irin wannan dogon yajin aiki ba zai ƙara faruwa ba a ƙasarmu. To sai kuma saƙo da muka samu kuma na haɗin gwiwa ne daga Aminu Adamu Malam Maduri da Rabiu Dakwa Donare da Haruna Dankoli Garba Amiga a jihar Jigawa, su kuma cewa suka yi assalamu alaikum muryar Amurka. Don Allah ku ba mu dama mai kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya ku ta yi ƙoƙarin samar da tsarin tallafawa masu ƙananan ƙarfi a wannan lokaci da take ƙoƙari taƙaita zirga-zirgar al'umma saboda dawowar annobar corona, domin babu wata doka da za ta yi tasiri muddin talakawa yana cikin wannan yanayi na tsadar rayuwa. To shi ko Isa Ramin Hudu Hadejia cewa yayi muna maraba da canje yajin aiki da kungiyar malaman jami'o'i na ASU suka yi, sai dai ba cinya ba kafar baya. Canje yajin aiki ya zo ne a lokacin da gwamnatin Najeriya ta rufe makarantu sakamakon cutar coronavirus. Allah ka iya mana. To sai sakonmu na ƙarshe wanda kuma muka sake samu wato daga Usman Shitu Mahuta, inda ya kara cewa cutar coronavirus ko sabuwa ko tsohuwa mu dai muna addu'a Allah ya kawo mana ƙarshen su da ma sauran cututtuka masu yaduwa a duniya baki daya. To ma dalla mu kuma gode sakonnin naku ku ci gaba da aika mana da sakonni. Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma an jima a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. Za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Sai za mu dadin kowa da kowa musamman ma Maryam Dauda da take yana gabatarwa, sai Hailu Haili wanda ya ba da umarni da ma injiniyan namu na yau. Ni Hadiza Tariki sallama da ku. A huta lafiya. Ma assalamu.